sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari, suna na Sarfil Hashim Gumal tare da Farmaka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 31 ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, hukumomin leko sirri na Burtaniya tare da sauran hukumomin tsaron kasashen yammacin Turai na taimakawa ma wani sabon binciken da Amurka ke yi na gano asalin cutar corona. Kasar Iran da manyan kasashen duniya shida sun samu ci gaba a tattaunawar da suke yi ta farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015. To amma har yanzu ba su daidaita kan wasu muhimman batutuwa ba. Kasar China ta sanar yau Litinin cewa za a yadda ko ƴan ma'aurata su haifi ƴaƴa uku.
Kanan labaran kina aka saurara. Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta tabbatar da kama wasu daga cikin 'yan bindigar da suka kashe Ahmed Ali Gulak.
An mu san kasashen da aka yi harin gama da tsakaninmu da mutanen. A ƙarshe dai Allah ya ba mu sa'a ya ɗaura mu kansu mutum goma cikin su, Allah ya musu cikawa.
Haka kuma za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya CNG ta ki goyon bayan batun sake fasalin dokokin kundin tsarin mulkin kasar.
Mu abin da muke kallo a yanzu a halin da Najeriya take ciki ba maganar gyaran kundin tsarin mulki ne a gabanta ba. Kasar da wasu mutane a ciki sun fito su nuna su ba sai da su ɗan kasar bane. Suna cewa suna so a ba su dama su yi kasar su.
Haka kuma za a ji cewa majalisar wakilan Najeriya na shirin soke shirin yi wa kasa hidima saboda rashin tsaro. Sai kuma shirin ilimi garkuwa dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama domin farawa da sauraron labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumomin leko sirri na Burtaniya tare da sauran hukumomin tsaron kasashen yammacin Turai na taimakawa ma wani sabon binciken da Amurka ke yi na gano asalin cutar corona, a cewar wasu jami'ai a bangarori biyu na yankin Atlantic. Binciken zai fi mai da hankali ne kan ɗakin binciken ƙwayoyin cututtuka na Wuhan da ke China, yayin da ake ƙara zaton wannan cutar da ta gallabi duniya ta kuma yi sanadin mutuwar miliyoyin mutane. Ba mamaki daga wannan ɗakin binciken ta fito zargin da ƙasar China ke matuƙar ƙaryatawa. Jami'an gwamnati a Burtaniya sun gaya wa jaridu a London jiya Lahadi cewa zargin nan na cewa daga ɗakin bincike cutar ta sulalo na da tushe, wanda hakan ya sha bamban da shakkar da hukumar leƙen asirin Burtaniya ta shafe tsawon watanni 18 tana nunawa. Kasar Iran da manyan kasashen duniya shida sun samu ci gaba a tattaunawar da suke yi ta farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015. To amma har yanzu ba a daidaita kan wasu muhimman batutuwa ba, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran a yau dinnan Litini. Iran da manyan kasashen na duniya sun shiga tattaunawa a birnin Vienna tun a watan Afrilu don bullo da matakan da Amurka da Iran za su bi game da takunkumi da kuma harkokin nukiliya kafin a cimma yanayi na cikakken mutunta yarjejeniyar nukiliyar. Kowane zagaye na tattaunawar da aka yi a Vienna ka iya zama sharar fage ta ƙarshe, abinda Said Khatibzadi ya gaya ma taron manema labarai da akan yada mako-mako ta gidan talabijin kenan. Kasar China ta sanar yau Litini cewa za a yadda kowanne ma'aurata su haifi ƴaƴa uku-uku, wanda wannan wani babban canji ne daga tsarin nan na ƴaƴa biyu tsanani, bayan da wasu alƙalaman baya-bayan nan suka nuna yawan haihuwa ya yi ƙasa sosai a wannan ƙasa wacce ita ce ta fi kowacce yawan jama'a a duniya. An amince da wannan canji ne a yayin wani taron da shugaba Xi Jinping ya jagoranta na kwamitin gudanarwa na jam'iyya mai mulki.
Kafin Ibrahim ya dawo da ƙarin wasu labaran, za mu leƙa Najeriya, inda rundunar 'yan sandan jihar Imo ta tabbatar da kashe mutum goma cikin 'yan bindigar da suka kashe tsohon mai bayar shugaba Goodluck Jonathan shawara kan siyasa Ahmed Ali Gulak a wani mummunan lamarin da ya auku jiya Lahadi. Kakakin 'yan sanda a jihar Imo SP Bala Elkana ya yi ƙarin haske kan yadda rundunar ta samu cimma nasara akan 'yan bindigar.
jiya ne da muka yi hira da kai na gaya macewa mun tura jami'anmu can su biyo sawun wa'annan mutanen. Kuma mai girma kwamishina titi abuti ya ba da umarnin a bincika abin da ya faru a gano wa'annan mutanen a tabbatar da cewa an kama su don su fuskanci hukuncin doka. To jami'anmu da suka tafi sun gana da wa'anda abin ya faru gabansu, sannan direban motan da ya dauke shi yana raye shi ma ya ba da ƙarin bayanai. Muka gane su wane ne, wanda irin motoci suka taho da shi, sannan kuma jami'anmu kuma suka yi amfani da irin na'urarmu da kuma nasu ƙwarewan wajen gano inda wa'annan mutanen suke. Bacin sun bar wannan wajen sun tafi wani waje kuma sun je sun kwato wani trailer dauke da albasa daga arewa. Sun tare wannan trailer suka bude suna raba wa mutane garewa so su sun samu garawa ko kowa ya zo ya diba. To da jami'anmu suka tafi can da aka yi har gama da tsakaninmu da mutanen. A ƙarshe dai Allah ya ba mu sa'a ya ɗaura mu kansu mutum goma cikinsu Allah ya musu cikawa. Mu mun tafi a motocin da harfashi bai shiga. Ka bude kurf motocin mu sun bubbuga shi da harfashi amma bai samu shiga ba. Inda Allah ya taimaka kanan cikin jami'anmu babu wanda harfashi ya buga. Saboda motan amma su mutum goma cikinsu sun sha kayi. Cikin mutum goma mu suka kashe shi Ahmed Gulag sannan kuma wasu kudu da suka haɗu da su wajen kuma sun mutum goma.
Yanzu mutum na aka kama.
Ana nan ana kan bincike. An bacin wani ga mutum goman da aka kashe. Ana kan bincike a gano shin gaba ɗayansu wannan kungiyar su nawa ne ma suke wannan haɗu. Duk ana kan wannan bincike. Wannan motocin da suka amfani da su wajen kawo wannan harin duk mun gano motocin kuma mun kwato motocin hannun.
Wato banda wa'anda aka kashe ba wa'anda aka kama irin da su ba da dalilin da ya sa suka kashe shi Ahmed Gulag.
Babu wanda ke raye cikin wannan bayanan. Amma muna kan
to ina matsayin gawar Ahmed Gulag yake a hali yanzu.
Da rahoton da nake da shi jiya ana shirin tafiya da gawan Abuja. So ban sani ba gawan ta kai Abuja ko ba ta kai ba sai na samu wannan rahoton. Ba zan iya bada wannan amsan ba yanzu.
Ina kuma gaskiyar magana cewa an kai wa ayarin motocin gwamnan jihar Hari jiya.
Wanda labarin nan
wato ko har yanzu ba tabbatar da wannan lamarin ba kenan ko
ni ma na ganshi ne ko a social media ana ta yadawa can motocin kowace irin motoci ne zan ba kamar kaman da motocin gwamnan jihar Imo ba. To shi jiyo ne dai kawai ake ta yadawa wanda ba mu tabbatar ba inda ta yado ko.
To shi kenan mun gode.
A gaida Alfonso Sekurigwe har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da wasu karin labaran.
Tusar filu hukumar kare tsaron ƙasa ta Amurka NSA ta yi amfani da wata kafar haɗaka da hukumar leƙen asirin ƙasashen waje ta ƙasar Denmark wajen leƙo asirin manyan jami'an ƙasashe makwabta ciki har da shugabar Jamus Angela Merkel. A cewar gidan rediyon gwamnatin ƙasar Denmark an gano hakan ne sakamakon wani binciken da aka yi a hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Denmark a shekara ta 2015 kan irin abubuwan da hukumar ta NSA ke yi a wannan haɗakar. A cewar gidan rediyon yana mai ambaton wasu majiyoyi tara da aka saka sunayensu waɗanda ke da masaniya kan binciken. Bisa ga binciken wanda aka yi daga shekara ta 2012 zuwa 2014 hukumar ta NSA ta yi amfani da boyayyiyar kafar Denmark wajen leƙo asirin wasu manyan jami'ai a Sweden, Faransa da Jamus ciki har da ministan harkokin wajen Jamus Frank-Walter Steinmeier da kuma tsohon jagoran 'yan adawar ƙasar Jamus Peter Steinbrück. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da batutuwan muggan ƙwayoyi da manyan laifuka na gargaɗi cewa ta yiwu a samu ƙaruwar sarrafa muggan ƙwayoyi a Myanmar muddin matsalar tattalin arziki wadda cutar corona da kuma juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu suka haddasa ta ci gaba da yin illa musamman ma a akasarin yankuna. Myanmar ce ta biyu a jerin ƙasashen da aka fi sarrafa muggan ƙwayoyi nau'in opium a duniya da kuma abubuwan har hada kwayar heroin bayan kasar Afghanistan. ita ce kuma tafi samar da muggan kwayoyi ga akasarin gabashi da kudu maso gabashin Asiya. Alƙalamin wannan ofis na Majalisar Dinkin Duniya sun nuna yawan samar da muggan kwayoyi a Myanmar na ta raguwa tun daga shekara ta 2014 har yi ƙasa zuwa tan 405 a shekarar bara. To amma ofishin na Majalisar Dinkin Duniya ya ce akwai yiwuwar al'amarin ya koma kamar da, yayin da manoma da laborerin da suka rasa ayyukansu ke shiga harkar kwayoyin don samun abun biyan bukata. A ƙarshe, wata jaridar ƙasar Japan ta ce zai zama wajibi ga masu kallon wasan Olympic da za a yi a birnin Tokyo a wannan shekarar su nuna shaidar yin rigakafin cutar COVID-19 ko kuma shaidar ba su da cutar. A yau ɗin Litini, jami'an gwamnatin ƙasar ke tunanin gindaya ƙarin matakai kamar hana ciye-ciye da yin ihu da kuma shan hannu a wurin kallon wasan, a cewar jaridar Yomiuri Shimbun.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, da akaliya ta ɓarɓarewar tsaro da ke cigaba ta azara a Najeriya, gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar ta jaddada matsayarta na ƙin amincewa da nazarin sake fasalta kundin tsarin mulki da majalisar dattawan ƙasar ta gabatar. Tana mai cewa yin hakan ba zai zo akan lokacin da ya kamata ba, kuma babu wani amfanin tattaunawa da waɗanda ba su yarda Najeriya ƙasa ɗaya ba ce. Haka kuma suke rajin ganin an raba ƙasar don su ci gashin kansu. Daga Abuja ga Shamsi Hamza Ibrahim ɗauke da ƙarin bayani.
A cikin sanarwar daga manyan ƙungiyar ta fitar, ta bayyana babban dalilinta na ƙin amincewa da batun na gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya kan matsalar rashin tsaro da ke ci gaba da yi wa ƙasar katutu, da kuma batun raba ƙasar don kafa wata ƙasa ta Biafra, kamar yadda shugaban amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar Nasura Ashir Sharif ya yi ƙarin bayani a kai.
Mu abin da muke kallo a yanzu a halin da Najeriya take ciki ba maganar gyaran kundin tsarin mulki ne a gabanta ba. Ƙasar da wasu mutane a ciki sun fito sun nuna su ba su yarda su kasar bane, suna cewa suna so a basu dama su yi kasar su, suna halaka mutane da suka fito ba daga yankunan su ba ko addinin su ba, suna kuma ruguza dukiya ta gwamnati da wasu gine-gine gwamnati da jami'an tsaro da sauransu. To ya zaka zo ka zauna da waɗannan mutanen kace kana tattauna wai magana wai gyara kundin tsarin mulkin kasa? Ya zaka tattauna magana kundin tsarin mulki da wanda bai yarda ma da kasar ba?
Sanarwar kungiyar ta zo ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke cikin halin ɗimuwa bisa kisan gilla da aka yi wa tsohon mai baiwa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shawara kan sha'anin siyasa Ahmad Gulak a jihar Imo, da kuma farmaki da ake kaiwa ofishoshin 'yan sanda a yankin, lamarin da Abdulaziz Suleiman kakakin kungiyar ya ce wannan aika-aika a ƙarara take dole a raba ƙasar don gudun abinda ka iya zuwa ya dawo.
Zama da su a ƙasa ɗaya a Najeriya ba zai yiwu ba, kamata yi kawai a tattara a basu ƙasar su ta Biafra a samu a zauna lafiya. Abinda kuma yafi damun mu shine saboda rashin damuwa da halin da al'umma ke ciki, wasu 'yan majalisar dattawa wato sanatoci suka bullo da wani maganar wai a taro a miƙa kasidu na neman gyara constitution. To wace constitution za a gyara bayan da mutane wanda shekara 60 suna ta su ba 'yan Najeriya bane? In dai da gaskiya ba su so su cinye kuɗi bane, kamar da sauran sanatoci suka rinka cinye kuɗaɗe cewa za su gyara constitution. Tun 1999 ake maganar gyara constitution din, har yanzu ba a yi ba. A wannan lokaci daidai wannan lokaci da mutane suka ɗauki makamai suna yakan 'yan Najeriya, suna yakan gwamnatin Najeriya, suna yakan hukumomin tsaro na Najeriya, a lokacin da wasu sanatoci ba su ga aikin da za su yi ba sai maganar gyaran constitution. Da gidi ke da samun ba mu je mun miƙa wata tattakasida ba.
A nashi bangaren shugaban gamayyar ƙungiyoyin matasa ta Shiya Arewa maso gabas, wato Movement for Northeast Youth Organizations, Alhaji Abdulrahman Buba Kwacham cewa yayi
babban kira na koda shike ina cikin jam'iyya mai mulki, gaskiya mu dinga fita muna faɗan gaskiya don ƙasar nan ƙasar mu ne, bamu da inda yafi shi, amma gwamnati ta gaza gaba daya duk wani abun da ya kamata a yi na harkan tsaro. Yau an wayi gari Najeriya ne da ya kashe mutum ya zamanto kashe kaza ya fi daraja kan kashe mutum. Mu muke mulki kuma mun yi kuka a irin wannan a gwamnatin da ta wuce, sannan yau a dawo ana kisan mutane ba gaira ba dalili a kowani shi ya kai ya kasan nan anya shugaban kasa ya san ma me yake faruwa kasan nan ko kuma waɗanda suke tare da shi anya suna ga ma shugaban kasa abin da yake faruwa kasan nan ko sai kasan ta kasara gaba daya ba za mu yarda a wani wuri jinsi daya su dinga cima mutane mutunci a kasan nan muna ji muna gani in muka ce za mu dauki wannan fansa a arewa ina za su kan su amma ko yaushe ana yi kuma shugabanni sun san masu yi sun bar su
a irin wannan yanayi da lokaci da yankin arewacin Najeriya ke ciki na rashin tabbas ga sha'anin tsaro wanda a cewar kungiyar ta CNG ya jefa tattalin arziki da na siyasan yankin cikin halin kakanikaye kuma mafita kawai shine a raba kasar kowa ya ci gashin kansa Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amerika daga Abuja Najeriya
a gaida da Shamsiya Hamza Majalisar Wakilan Najeriya na shirin yin dokar da za ta soke shirin yi wa kasa hidima mai suna NYXC a turanci a bisa dalilin ta abarewar tsaro a kasar ko yaya waɗanda abin ya shafa suka ji da wannan yunkuri ku biyo mu domin jin ansar wannan tambaya a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda ta hado mana
dan majalisar wakilai Awaji Inimbek Abiyante daga jihar Rivers ke gabatar da kudirin doka da ke neman soke sashi na 315 karamin sashi na 5 na kundin tsarin mulkin kasa wanda ya shafi dokar bautar kasa na matasa dan majalisan ya bada misalin rashin kula da wani dan bautar kasa da fashewar bom ya faru da shi a Suleja ta jihar Neja a shekara 2011 inda yace abin bakin ciki ne ganin cewa bayan shekaru da dama da kafuwa shirin ya gaza cimma burin kafa shi dan majalisar wakilai Sada Soli Jibiya yayi karin haske akan kudirin dokar
haki ne nashi na dan kasa da na dan majalisa ya kawo kowace irin doka a mata kwaskwarima ko kuma a yi sabuwa haƙin shi ne kuma ba lalle bane don ya kawo ta a ce dokar nan za a yadda da ita amma za a ba kowa dama za a kira mutane su zo su tsokaci
to sai dai shugaban hukumar kula da shirin yi wa kasa hidima General Shu'aibu Ibrahim ya mayar da martani cewa
abin da ake bukata shi ne ya kamata a goyi bayan yaran nan su ci gaba da aiki wa kasa ban da wannan ga aure ta kasakanin su kai akan fara NYC da magana da orientation inda ake hada su gaba daya duk inda yaran ta umba NYC ba me zai dauko mutun daga Sokoto waye ne zai je waye yana bayasa a cikin bayasa ma ke je har Escravos a shiga ruwa awa uku ana kan ruwa ke je kawai din sai ga copper suna wurin ga gan Bahaushe ne ga gan Barebe ne a cikin auren so NYC yana da muhimmanci kware da gaske
amma kwadarre a fannin kundin tsarin mulkin kasa Barista mai nasara Kogo Umar yayi nazari akan batun yana mai cewa
na 15 sukin sashi na 2 da na 3 alal misali yayin magana cewa wajibi ne ma ga gwamnati ta yi kokari ta inganta ba da taimakawa wajen a rika auratayya tsakanin bangarori daban-daban na kabilu daban-daban da al'ummai daban-daban na Najeriya ai kokari ko ba dan komai ba dan a samu hadin kai ya ƙara inganta a rika samun ƙarin fahimtar juna a rika samun kuma girmamawa da mutunta bambance-bambancen da ke tare da mu wannan shine abin da ya kamata a yi maimakon a rage irin waɗannan abubuwa
daya cikin matasa da ta taba yi wa ƙasa hidima Mary James ta tofa albarkacin bakin ta kamar haka
a da mutane sukan ji dadi zuwa wata kasa don su je su koya al'adunsu amma yanzu kasar ba kwanciyar hankali domin haka ni nawa shawara shine a dakatar da NYSC in nan tukunna a dan samu kwanciyar hankali a kasar tukunna kafin a ci gaba
abin jira a gani shine yadda wannan doka za ta ci gaba da inganta manufofin yi wa kasa hidima da ke tsakanin matasan Najeriya da inganta hadewar kasar a matsayin kasa daya dunkulalla Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC kama sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan bisa 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkwaliyar daraja shi hau shi dare dam
jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a yau a cikin shirin namu tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin a cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare jin irin halin da ake ciki a wasu makarantu a babban birnin tarayya Abuja wanda mafi akasarin wannan rahoton namu ya dukufa ne akan gano halin da makarantun suke ciki da kuma irin matakai da mahukunta ke ɗauka, duk da ganin cewar iyaye da malamai sun nuna rashin gamsuwa da halin da ake ciki. Halima Abdur'uf ta ji ta bakin shugabanni, musamman sarakunan gargajiya.
Batun koyarwa da samun ingantaccen ilimi musamman a makarantun gwamnati abu ne da ke cikin wani yanayi, duba da yadda ake sakaci wajen ba wa ɗalibai ilimin da ya dace su yi gogayya da takwarorinsu na makarantun da ba na gwamnati ba. Wasu lokacin ma ba kujerun zama muhimman kayan aiki gine-gine, inda ake ganin yara na azuzuwa mara rufi da dai sauransu a wasu lokuta, kamar yadda masana a fannin ilimi suka bayyana. A birnin tarayya Abuja, makarantun gwamnati na buƙatar gagarumin gyara, sabbin gine-gine, kayan aiki na zamani kamar su na'urorin tafi da gidanka don inganta ilimi, ɗakunan ajiyar na'urorin karatu na zamani. Malamai ma su sami ƙarin horo don inganta aikin koyarwa, in ji shugaban makarantar sakandaren mataki na farko na unguwar Katamfi, Alhaji Yahaya Daudu.
Gaskiya kam da na shigo nan na tayar da yara a kowane aji kusan 80 zuwa 90. To Allah ya sa akwai azuzuwan da suke neman gyare-gyare. Gwamnati kuma sun yi kokari, sun shigo muna da gyare-gyaren, kuma suka ba mu kujerun yara. Sai muka samu dama rage su har zuwa 60. Kowane kujera yara sun samu zaman biyu, to wannan abu ya ba mu dama, ya yi compliant da distancing. Daga farko dai mun samu matsala, amma sai da muka tashi tsaye muka wa PTA kuka, suka yi kokari sun karo muna wasu malamai. Sa'annan kuma mun wa kuka, muka kai kuka wurin authority, su kuma sun taimaka muna, suna dan supported din mu da wasu malamai daga primary school. To abin ya dan kawo sauki yanzu. Muna fara neman kujeru na yara da azuzuwan, ba mu kima yara su zama a 20 a kowane aji ba, ko da yake policy din yace tsakanin 35 to 40. Ya nuna cewa idan mun samu karin azuzuwan za mu so, sannan kuma kujeru za mu so, malamai kuma za mu so. Gaskiya ne da dawowan su daga COVID break din nan, yara da dama kuma sun kusa mintuwa abin da aka koya musu. Daga shigowan su mu ma mu anshe su hannu biyu ba da batan lokaci ba, mun sa su a azuzuwa, ana ta koya musu har da extra lesson. Previous times din sun samu daman darasi, kuma sai gwadawa, amma gwadawa ya bayani cewa sun kama koyarwa dama sosai.
Tun bayan komawa aikin karantarwa a watan Janairun shekarar da muke ciki, baya ga tsawon lokaci da ɗalibai suka shafe a gida sakamakon rufe makarantu don daƙile yaduwar cutar coronavirus, da kuma yajin aikin gama gari da malaman jami'o'i suka yi a shekarar 2020, malamai a makarantun gwamnati ke kokawa kan koma baya da aka samu da karatun ɗalibai, banda buƙatun kayan aiki, kamar yadda wani malami a makarantar firamare Inyanya da aka fi sani da phase 1 primary school ya bayyana.
Da aka dawo mun ga an kawo sababbin kujeru, an ya taimaka mun decongesting wayansu ajujuwa aka bi protocol na COVID-19 har zuwa wannan lokaci. But banda haka, har yanzu akwai bukatu na electronic media, na ura, na koyarwa wanda ko a gida yara za su iya su koyi wani abu. Abinda haka ma renovation ma there is need. From time to time muna roka gwamnati ta yarda a dinga zuwa ana yin renovation, da kuma rashin wutan da yake fuskanta shi ma matsala ne wanda muna bukata. Idan so samu ne a tura malamai su je su yi karatu na ICT, so that mu samu mu karo mu catch up da wayansu kasashe na waje, zai kawo taimako da kuma cin gaba cikin karatu a Nigeria. Gaskiya mun samu cikasa wannan bangare, domin yara da suka koma gida ba karatu ba komai, sun koma kasa. So mun discover cewa sun yi sanyi, sun koma baya, amma da yake abu ne wanda ba za a yi komai a kai a lokacin can ba, yana da kyau a tashi cikin lokaci domin yaran nan su samu su catch up da sauran kasashe na waje.
Ba a bar sarakunan gargajiya a baya ba a kiraye-kirayen inganta yanayin da makarantun gwamnati ke ciki a birnin tarayya Abuja, inda sarkin Fafe Alhaji Abubakar Ibrahim Gimba yake cewa
alhamdulillah lalle malaman suna kokari, kuma wanda muna gani a yanda gwamnati ta dauki mataki da kamata su kuma su jaddada daukaka kokarin ba malaman kuzari da cin gaba yadda za su ci gaba da jin dadi, yadda za su tabbata da harkan koyarwa yaran mu, yadda kuma za su ci gaba da karatu su ma yaran. Idan aka dauki kwararren mataki a kansu wanda aka nuna cewa lalle suna kokari, da yadda aka samu tazaran rashin samun karatu ma yara a lokacin da ake maganan COVID-19, to in aka ci gaba da haka din, to insha Allah ina ga su ma daddin mutane da ayyukan su yadda ya kamata. Shi makaranta, idan gwamnati sun gina makarantu, hakika akwai lokacin da zai kawo a ga cewa ya kamata a yi renovation. Idan ana gyara to su yaran da suke karatu a cikin wani azukan da ake gina wanda kuma yana iya yiwa ga cewa azukan sun kai shekara 5-6 ba yau renovation din su ba amma kuma yana renovation bakin ga yara za su ji dadi da shigowa cikin azukan suna karatu a ciki su malaman da su ma suke koyawa yaran a cikin makarantu bai kasance government ta dauki kwararren mataki ya kasance cewa sun yi abin da zai kawo wa malaman su ma kwazo kasance a makarantun gaba daya babu wani makarantu azukan ga cewa suna nan a wargaje wanda su bare sa su burin sanya su cikin jin dadin shiga azukan suna koyawa yara ba to in a government tana yin wannan kulawa da wayannan gyare-gyaren insha Allah malaman gaba daya za su ci gaba da samun kwazo tabbata da ayyukan karatu.
Masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gratiam nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bisalam
shan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonan da kuma sauraro kuke aika mana ta email
Wasika ta farko ta fito ne daga Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe. Yace hakika hallaka Ahmed Gulak har lahira da ƴan kungiyar IPOP suka yi. Aban Allah wadai ne matuƙa. Muna kira ga gwamnonin tarayyar Najeriya da su dauki ƙwararren matakai akan wannan haramtacciyar kungiya tun kafin wankin hula ya kai ga dare. Shi kuma Sani Muhammad Tundo unguwar Karofan Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa yayi Salam VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama in yi jinjina ga rundunar ƴan sandan jihar Imo akan nasarar harba ƴan bindigan IPOP da suka yi sanadin kashe Ahmed Gulak. Tabbas hakan babban nasara ce. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ji dan Ahmed Gulak da rahama idan ta mata zo a cika da imani. Yadda gwamnati ke shigo da makamai kasar nan lokaci zuwa lokaci haka ƴan ta'adda su ma ke shigo da makamai idan abin da na faɗi ba haka bane to a ina ƴan ta'adda suke ajiye makaman su kuma ya akai har yanzu ba su ƙare ba tsawon shekaru ko a rumbon gwamnati suke satowa sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja Assalamu alaikum VOA Hausa Yunkurin wasu ƴan majalisar dokokin Najeriya na soke shirin yi wa ƙasa hidima wato NYSC da matasa ke yi bayan kammala karatun digiri ko babbar diploma a gaskiya wannan yunkuri abin tarni da Allah wadai domin shirin yana taimakawa matasan arewa da na kudu wajen gane addini da al'adun juna
madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici
hukumomin leko sirri na Burtaniya tare da sauran hukumomin tsaron kasashen yammacin turai na taimakawa ma wani sabon binciken da Amurka ke yi na gano asalin cutar corona a cewar wasu jami'ai a bangarori biyu na yankin Atlantic Binciken zai fi mai da hankali ne kan ɗakin binciken ƙwayoyin cututtuka na Wuhan da ke China, yayin da ake ƙara zaton wannan cutar da ta gallabi duniya, ta kuma yi sanadin mutuwar miliyoyin mutane. Ba mamaki daga wannan ɗakin binciken ta fito zargin da ƙasar China ke matuƙar ƙaryatawa. Ƙasar Iran da manyan ƙasashen duniya shida sun samu ci gaba a tattaunawar da suke yi ta farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015. To amma har yanzu ba a daidaita kan wasu muhimman batutuwa ba. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran a yau din nan Litini. Iran da manyan ƙasashen na duniya sun shiga tattaunawa a birnin Vienna tun a watan Afrilu. Don bullo da matakan da Amurka da Iran za su bi game da takunkumi da kuma harkokin nukiliya kafin a cimma yanayi na cikakken mutunta yarjejeniyar nukiliyar.
Masu sauraro, A nan mika kashin shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake gabatar da shirin da kuma Jumilar Discretion wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Mr. Phil Hashin Gubal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakatar shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.